استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا wanda ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci, babban masallaci na Federal Polytechnic da take nan cikin jihar Bauchi, a wannan safiya ta ranar Asabar, yau muna 17 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 4 miladiya ta 2023. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ara mana lokaci da rai da lafiya mun sake haduwa a wannan wuri mai albarka domin tattauna batutuwa masu albarka insha Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin duk abin da zamu furta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa kuma ya zanto abinda zamu furta mai amfani ne gare mu a rayuwar mu ta nan duniya da kuma rayuwar mu ta lahira. A matashiyar da aka nemi in yi magana a kanta a wannan taro namu na yau, matashiya ce mai matukar mahimmanci a rayuwar musulmi, kusan ita ce garkuwa ta dukkan wani abu da zai tunkari musulmi a wannan rayuwar tashi. Ita ce kadarko wanda da ita ne mutum yake samun kyakkyawar rayuwa ta duniya da kuma tsirara na gobe kiyama. An nemi in yi magana a kan mahimmancin taƙawa a rayuwar musulmi. Sanin ku ne cewa kalmar taƙawa kalma ce dunƙulalliya, amma ƙarƙashinta akwai abubuwa masu ɗimbin yawa. Idan ka ce gaba ɗaya addini ya tattaru a ƙarƙashin wannan kalmar ta taƙawa, to ba kai kuskure ba, ka faɗi abin da shi ne daidai. Sautari a harshen Hausa mukan ce taƙawa sai muke tsoron Allah. Wannan shi ne yawanci yadda muke fassara kalmar taƙawa, an ce ittaqillaha, a ce ka ji tsoron Allah. Taqu rabbakum, ku ji tsoron Ubangijinku. Wannan shi ne abin da aka saba wajen fassarar kalmar taqawa a harshen yaren Hausa. Amma in ka koma ma'anarta a yaren Larabci, wanda da shi Alƙur'ani ya sauka, kuma shi ne harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, za mu iske cewa taqawa kalma ce faffaɗa, ta wuce kawai a fassara ta da ka ji tsoron Allah, duk da cewa tsoron Allah yana ƙarƙashin wannan kalma. Ya wannan kalma ta kunshi tsoron Allah. Amma aka ce taqawa, asalin Larabawa sun ɗauko kalmar daga wiqaya. Wiqaya kuma tana nufin ka sanya wani abu ya zamo garkuwa, ya zama shamaki tsakaninka da wani abin da zai cutar da kai. Saboda haka in aka ce bawa ya ji tsoron Allah, ko kuma aka ce bawa ya yi taqawa ga Allah subhanahu wata'ala, ana nufin cewa ya sanya wani shamaki tsakaninsa da fushin Allah, ko tsakaninsa da uƙubar Allah subhanahu wata'ala da azabarsa. Ta yaya zai sanya shamaki tsakaninsa da fushin Allah? Shi ne ta hanyar aikata abubuwan da Allah ya wajabta masa da barin abubuwan da Allah ya haramta masa. Saboda haka a dunƙule kana iya cewa taqawa shi ne kiyaye dokokin Allah. Dokokin Allah ta ɓangaren ka aikata abin da ya ce wajibi ka aikata, da dokokinsa ta ɓangaren ka bar abin da ya haramta maka. Saboda haka muna iya cewa kalmar taqawa tana nufin kiyaye dokokin Allah. Kaga wannan wani abu ne wanda yana da faɗi ƙwarai da gaske, kusan kana ce iya cewa addini duka ya shiga ƙarƙashin wannan kalma ta taqwa. Allah subhanahu wataala ya ambaci taqwa a wurare masu yawa a Alƙur'ani, sun kai fiye da 250 da wani abu. Allah subhanahu wataala ya yi umarni, ya yi kira, ya yi jan hankali, ya yi nusarwa akan sha'anin taqwa. Wani lokaci Ubangiji subhanahu wataala ya jingina taqwan nan zuwa ga uƙubarsa, ko kuma wurin da yake wa mutane uquba, kamar yace wattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara, ko wattaqun nara allati uiddat lil muttaqina, ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah ce ku kiyaye Allah, ko ku kiyaye wutar da waquduha an-nasu wal hijara, mutane da duwar watsu su ne makamashinta. Ko ce wattaqun nara allati uiddat lil kafirina, ku kiyaye wutar nan da aka tanadar domin kafirai. Ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku kiyayi yinin nan da za a mayar da ku zuwa ga a cikin sa zuwa ga Allah, shine ranar alkiyama. Kamar yadda muka ce taqwa ta kunshi aikata dukkan wani abin da yake na wajibi da barin dukkan wani abin da yake haramun ne, ta kunshi aikata dukkan wani abin da yake mustahabbi ne ba ma wajibi ba, yana karkashin taqwa. Haka nan barin dukkan wasu abubuwa waɗanda suke ma makaruhi ne ba su kai haramun ba, yana da cikin taqwa. Saboda haka kaga ashe taqwa ita ce mafi ƙolo ruwa na abin da bawa zai kai gare shi wajen samun yardar Allah subhanahu wataala. Allah yana cewa alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يقول ذلك الكتاب وأن للتافي لا ريب فيه بابك كنت أسكن سفين القرآن هدى للمتقين التي شليانيك ما ستكوا. To suwaye masu taqwa? Allati allazina yu'minuna bil ghaibi, wadanda suke yin imani da gaibi, abinda basu gani ba basu ji shi ba, amma dai an ba su labarin sa ta kafar da take ta fi kowace zama gaskiya, ita ce ta hanyar wahayi sun yi imani da shi. Kaga imani da Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al-imanu bil ghaibi, saboda kai imani da abinda baka taba ido biyu da shi ba, duk da cewa kaga alamomin kadai takarsa da cikar ikonsa kana ganin su a gabanka. Halittu da Allah subhanahu wataala ya manya da ƙanana, wanda suke nuna maka lalle akwai Allah shi ɗaya, kuma shi ne ya cancanci a bauta masa da halatta a bauta ma wani barci ba. Kama shi Ubangiji subhanahu wataala baka gan shi ba a nan, ko da za a gan shi sai ranar gobe kiyama mumine za su gan shi, amma ka yadda akwai shi, ka yadda da halittun da Allah subhanahu wataala ce ya yi ba a ganin su kamar mala'iku. Mala'iku ba a ganin su, wanda suke ganin su da annaba suwa ba koyaushe ba, su ma kuma suka rikiɗa ne zuwa ga sifa ta mutane ta yadda za su gano. Annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu tak ya taɓa ganin mala'ika Jibril, tunda Allah ya yi shi, kuma shi ne fiyayyen halitta duka. Amma sanda zai zo masa yana zuwa masa ne a sifa ta mutum ɗan adam, saboda ya iya ganinsa cikin nutsuwa. To mun yadda akwai mala'iku duk da ba ma ganin su, ma'ana ba ma ganin su a sifan nan tasu ta mala'iku. To wannan yana daga cikin imani da gaibi, cikin imani da gaibi, imani da ranar lahira da duk abubuwan da za su wakana a cikinta. A dunkule Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta masu taqwa da cewa sun yi imani da gaibi. Kaga wannan yana nuna kyakkyawar aqida da suke da ita. Allazina yu'minuna bil ghaibi, waɗanda suke imani da gaibi, wa yuqimuna as-salata, suke tsayar sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, suke ciyarwa daga abin da muka azurta su. Kaga wannan sune ayyuka masu kyau da Ubangiji subhanahu wataala ya wajabta wa masu taqwa, tsayar da sallah da yin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarni a yi ta, da tsayar da ita a lokacinta, da kula da rukunnanta da wajibanta da mustahabbanta, da kiyaye ta da yin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, wannan duk yana karkashin tsayar da sallah. Ba da zakka shi da wani abu na dukiyar su, yayin da ta kai nisabi ta isa a fitar mata da zakka shekara ta zagayo, da kuma fitar da abinda Allah subhanahu wataala ya hore musu wanda za su yi sadaka da shi. Sannan Allah ya ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika, waɗanda suka yi imani da abinda aka saukar maka da abinda aka saukar na littattafai gabaninka, kaga wannan ya kunshi imani da annabawa da Allah ya aiko da kuma littattafan da ya ba su tun daga farkon annabi ko farkon manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan ƙasa annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na ƙarshen su annabi sallallahu alaihi wasallama. Sun yi imani da waɗannan annabawa da kuma littattafan da aka saukar musu har zuwa littafi na ƙarshe shine Al-Qur'ani. Allah ce wa bil akhirati hum yuqinun, kuma suna sakankancewa da ranar lahira cewa akwai lahira tana nan tafi, kuma tabbas za ta tsaya komin dadewa akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai mayar da bayinsa zuwa gare shi. To kaga nan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duka ayyuka masu kyau manya-manya da kananan su sun shiga karkashin abinda ake kira taqwa, sun shiga karkashin abinda ake cewa taqwa, wato kiyaye dokokin Allah. Mai kiyaye dokar Allah subhanahu wataala wanda zai zama mai taqwa zai zama mutum ne da yake kaffa kaffa kada yayi abinda fushin Allah zai same shi ukubarsa, zai yi kokarin ya kiyaye abinda Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta masa ko ya wajabta masa a cikin ayyuka, zai yi fatan samun rahamar Allah subhanahu wataala cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya dora masa na gaskata abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa da shi. Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa almuttaquna allazina yahzaruna min Allahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min alhuda ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. المتقون سوني ودن سكي وجيوا وقوبر الله سبحانه وتعالى تهنير واتو سبر سنا ودن وقوبر أبنجي سبحانه وتعالى إذن سنبر ونا أبدا الله سبحانه وتعالى يسند سون شريه سنا كما فاتن سامر رحمر الله سبحانه وتعالى شكين جزكة أبند النبي صلى الله عليه وسلم يزودش. هكذا الحسن البصري يناتشوا المتقون اتقوا ما حرم الله ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. ما ستك أواسوني وأن سككياي أبند الله سبحانه وتعالى يهرم تامس سككياي أبند الله يهرم تامس سككما سوك فرلند الله يهرمه وأن سوني ما ستك أواه. Don haka taqwa ta kunshi ayyukan wajibi da kuma barin ayyuka na haramu. Haka nan ta kunshi ayyuka na mustahabbi. Umar dan Abdul Aziz yana cewa laysa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil layli wat takhlit fi ma bayna zalika. Ba wai taqwa shine kawai mutun ya zanto mai azumi da rana mai qiyamul layli da daddare ba, ko kuma ya hada wannan da wannan duka. Ba wai wannan shi ake nufi taqwa kadai ba. لكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله ما افترض الله يتي تقوى شيني متين يبرأ بند ألا يهرم تامسا يقوم أيكة بند ألا يا فرلا تامسا فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير واند أك أزر تاشكم باين صوتي فرلي da guje haram ya zanto mai aikata wani abu na alkhairi, kuma to wannan alkhairi ne akan alkhairi. Saboda haka a dunkule Talq ibn Habib wanda daga cikin tabi'ai yana fassara mai ake nufi da taqwa, yace taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyati Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Yace taqwa shine ka kai aiki da da'ar Allah subhanahu wataala bisa haske daga Allah, kuma kana fatan samun yardar Allah, kana fatan samun lada daga ubangijinka. sai kuma ka bar abin da ke saban Allah ne a bisa haske daga Allah kana jin tsoron ukubarsa. Abin da yake nufi da haske daga Allah shine wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabinsa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wato ka bi Allah kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a bi shi da abubuwan da yace ayi a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, shine kai ala nurin min Allah. Haka nan ka ji tsoron Allah, ka guji abin da Allah subhanahu wata'ala ya wahayin cewa a guje shi, wanda ya zo a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shi yake cewa takawa. An tambayi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu me yake nufi da takawa, sai ya ce mai tambayar sa ka taba tafiya a hanyar da take cike da kaya? Yace eh. Yace ya kake yi? Yace yana kokari in ma dai in ya ga kayar ya tsallake ta ko ya ture ta ko kuma ya sake hanya. Yace to wannan ita ce takawa, ka rika tafiya akan hanyar Allah kana kokarin kare kanka daga fadawa cikin abin da zai jawo maka fushin Allah. Ka guji zunubai kanana da manya gurgurdan ikonka, kamar yadda Ibn al-Mu'taz yake cewa khallu zunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa wa'mal kuwasna kamashin fawqa al-ardi fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara la tahqaranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Yake cewa ka bar zunubi da karami da babba, yace wannan shine takawa. Wa'mal kamashin fawqa ardi ash-shawki, ka rika kamar kana tafiya akan hanyar da take cike da kaya. Yahzaru ma yara, kana gujewa abinda kake gani na kaya mai tutarwa. Yace kada ka rena zunubi ko mun kankantar sa, domin duwar watsu da ka gani asalinsu, asalin duwar watsu tsakonkwani ne suka taru suka zama duwar watsu. Saboda haka kananan zunubai in kana rena su, to karshe mutum su ne za su halakar da shi. Saboda mahimmancin takawa, Allah subhanahu wata'ala bai bar wani ba sai da ya kirawo shi zuwa ya zanto mai takawa. Mafi kololuwar wanda yake ya sifantu da sifar takawa shine manzo sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mai takawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake to ana atqakum billah wa akhshakum bih, na fi ku takawa, na fi ku tsoron Allah. Amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala sai da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai annabi ka kiyayi Allah, ka kiyayi dokokin Allah. Ko shi sai da aka umarce shi da takawa. Bayan annabawa babu waɗanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma. Idan maganar waliyan Allah aka faɗi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, in ka cira annabawa da manzanni to an kai makura. Su suka fi kowa takawa da shaidar alqur'ani, domin shi ne ya bayyana mana cewa Allah ya yarda da su sun yarda da shi. Amma duk da haka Allah ya umarce su da takawa, cewa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah ce ya ba ku nasara a Badar a lokacin kuna ƴan kaɗan, a lokacin duka sahabbai da suka fita yaƙin Badar ba su wuce 319 ba, a yayin da abokan karawarsu sun kai mutum wajen 1000 ba kaɗan, 900 ne da wani abu, amma suka tunkari mutum 1000 ba kaɗan, adadinsu bai wuce 319 ba, kuma Allah ya ba su nasara a nan. Shi ya sa Allah ya ce to walaqad nasarakumullahu bi badri, Allah ya baku nasara a Badar. To kada wa antum azilla alhalin kuna ɗan kaɗan, to kada wannan nasarar ta sa ku rika jin cewa shikenan ku an gama muku komai, ba ku da wani abin da kuma kuke bukata wurin Allah ko ku tsare dokar Allah. Sai Allah ya ce da su fattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, la'allakum tashkuruna, don ku yi godiya. Ni'imar da Allah ya baku ta yaƙin Badar da tun nasara ba ƙaramar ni'ima ba ce, gagaruma ce. Za ka ku gode wa Allah ta hanyar yin abin da ya umarce ku da barin abin da ya hana ku. Kaga anan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin sahabban ma waɗanda suka fi kowa zama zarata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu albishir da aljanna. Allah subhanahu wata'ala ya tsinkaye zuwa gare su yace duk wanda ya je Badar Allah ya gafarta mata, ya je abin da ya ga dama. Amma duk da haka Allah yace to ku kiyaye dokokin Allah. To haka nan Allah subhanahu wata'ala ya umarci duk wasu masu hankali, duk wani wanda yake mai hankali ne ba wani tabbabe ba ko wani shagirgiri, Allah ya umarce shi da ya zama mai takawa. Allah ya ce wattaquni ya ulil albab, wattaquni ya ulil albab, ku kiyaye dokokina, ku kiyaye ni ya ku masu hankali. Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'minai duka da su zanto masu takawa, ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wata'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani isbiru, ku yi haƙuri, wa sabiru kuma ku dage, wa rabitu sannan ku yi ribatu, ku yi zaman dako don kare addininku, sannan ce ku wattaqullaha, ku kiyaye Allah, ku yi taqawa domin ku samu wato rabauta a gurin Allah subhanahu wata'ala. Allah ya yi wasiyar taqawa ga dukkan waɗanda suka gabace mu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, allati haqiqa min wasiya ga waɗanda aka ba su littafi da ku kanku, Allah ce to ku yi taqawa, ku kiyaye Allah subhanahu wata'ala. Kai Allah gaba ɗaya ma ya kira kowa da kowa, da ma mu'minin da wanda ba mu'mini ba, cewa kowa ya shiga hankalinsa ya daya kiyaye dokar Allah. Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده, يا قومتاني كيايي دوكوكين اوبنجينكو وند شي هالتيكو من نفس واحده دغري غدا دي شيني النبي ادم عليه السلام. صفوفين تقوا كما ريدا موكا فارا امبتا صفوفي ني ودند سكا قنشي ايكتا ايوكا واجبي دا ايكتا ايوكا ودند ما با نا واجبي با. Amma in kana neman martaba ta koli a taqawa, za ta tike ne zuwa ga martabar wato imani da aikata ayyuka na wajibi da waɗanda ma ba na wajibi, wanda ita ce martaba a'la darajatut taqwa, mafi ɗaukakar ƙololuwar darajar taqawa, shine kuma maƙurar walittaka ga Allah subhanahu wata'ala. Mutum ya zama mu'mini kuma bai aikata ayyuka waɗanda suke na wajibi da na mustahabbi, mai gujewa haramun da kuma abinda ba bai kai haramun ba, wanda ake kiran sa makaruhi, to wanda duk zai taka wannan mataki to shine ya kai ƙololuwar taqawa. Sura Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ce in awliya'uhu illa almuttaqun, ce ala ku saurara, inna awliya Allah, lalle waliyan Allah sune لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, باب الأورو تترى دسو كما رسي بك انشكي با. الله تسوني وقت دسك إيماني كما ستزنتو ما ستقوا سكا كسن شي ما ستقوا. الله تسوني إن أولياؤه باوسن ولينسب إلا المتقون سي ما ستقوا. وبنجي سبحانه وتعالى وتآير يا نونا من الشيوا أيا واد أيوكا نع الخير أشكين الأمة, wannan alama ce da take nuna cewa akwai taqawa tare da masu annan aiki. Allah la ta'ala albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhaw al-qurba wal-yatama wal-masakin wabn as-sabili was-sa'ilina wa fir-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التي ليس البر باوي أيك تاء كوي فجوية فسكوكين كزوى مهو دران وقوم فهد السبع وتوفو كان لقبس كوي سلا كأي باوي شيني أيك كرا أيك تاء كوي با أيك تاء من آمن بالله شيني وندي إيماني لالله والملائكة يا إيمان إلى ملائكو واليوم الآخر يا إيمان إلى اللاهرة والملائكة يا إيمان إلى ملائكو والنبيين يا إيمان إلى النباوة وآت المال على حبه يا باير دوك يسا أبسا ينا سنسا الهالي ينا سندوك يرساش يا باد إتا جزاو القربى مفسنتا واليتامى دمرايو والمساكين da miskinai mabukata wabna sabili da wanda yake matafiyi guzurin sa yayinke masa wasailina da masu roƙo saboda larura wa fir riqabi da kuma wajen yanta bayi ko kuma yanto waɗanda aka kama su da niyyar a cutar da su a yanto su daga abokan gaba wa fir riqabi wa aqama as-salata ya tsaya da sallah wa ata az-zakata ya bada zakka sai ce walmufuna bi ahdihim idha ahadu da masu cika alkawarin su lokacin da suka kulla alkawari walmufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirin da masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin da wato a lokacin talauci lokacin da babu za su yi haƙuri a da babu wal fil ba'sa'i wad-dharra'i ko lokacin cutuwa lokacin da suke cikin wani hali na cututtuka za su yi haƙuri wahilal ba'as da lokacin da suke cikin yaƙi nan ma za su yi haƙuri Allah ce ulaika allazina sadaku waɗannan su ne suka yi gaskiya wa ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu taƙawa saboda kaga a nan Ubangiji subhanahu wataala ya tattara ayyukan alkhairi kala-kala iri-iri da wanda aikin da zai tsaya kan mutum kamar sallah da aikin da zai shafi al'umma kamar taimakawa mabukata kamar taimakawa waɗanda suke cikin wata larura Allah ya faɗi wasu ayyuka da suka shafi gina kyawawan ɗabi'u a tare da ɗan adam shine kamar haƙuri lokacin da mutum yake cikin wani hali na rashi ko hali na cuta ko hali na yaƙi zai yi haƙuri zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya temi taimakon Allah shi kaɗai to wannan duka yana ƙarƙashin abin da ake cewa taqwa Allah ce ulaika humul ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne suka zanto masu gaskiya a da'awarsu ta imani kuma waɗannan su ne masu taqwa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duka wani wanda zaka sifanta shi da taqwa to zaka same shi ba mutum ne da in yayi laifi ba zai tafi akan abin da yayi laifi ba zai gyara ba a'a da zarar yayi laifi ya fahimci yayi laifi to nan da nan zai tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala yayi watsi da wannan abin da ya san yana yi da laifi wannan shine alamar mai tsoron Allah Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mufsirun Allah ce lalle masu taqawa sune waɗanda idan shaytan ya dan shafe su ta hanyar aikata wani abin da ba mai kyau ba tadhakkaru nan da nan sai su dawo cikin wato sai su tuna abinda suka yi dinnan ba daidai bane fa idza hum mufsiruna sai su dawo suna gani tar su gane cewa abinda suka yi ba daidai bane Allah subhanahu wataala yana albishir yana umarni ga mu'minai da cewa su yi gaggawa zuwa ga aikin Allah subhanahu wataala zuwa ga abinda zai kai su ga aljanna sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'idda lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى يشف الجزاوة زواج وتغافر على أبن جنكو ده الجنة ده فعل انت شيني فعل انسا بيدك أتا an tanade ta ga masu taqawa an tanade ta ga masu taqawa sai Allah sifanta su allazina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra su ne waɗanda suke ciyar da dukiyar su lokacin da ake cikin walwala ko lokacin da ake cikin matsuwa suna daukan dukiyar su bayar dan Allah wal kadhibina al-ghayza masu haɗe masu haɗe fushin su wal 'afina 'anil-nas sannan kuma masu afuwa ga mutane masu kyautatawa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa sai ce allazina idza fa'alu fahishatan sune wadanda suka aikata mummunan aiki ta hanyar aikata abin da Allah ya haramta musu aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar su bar abin da Allah ya wajabta musu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu ومن يغفر الذنوب الا الله وانني با الله بيكي غفرت ذنوبي بابو شي ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون باسا ايدهم dagewa da dogewa da kafewa akan abin da suka aikata mare kyau alhalin sun san ba mare kyau ne. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana matsayin takawa da wasu misalai guda biyu da ya babu. Na farko misalin guzuri, duk mutumin da zai yi tafiya babban muhimmin abu a tare da shi a tafiyar nan tashi shine guzuri. Da ya guzurin abin da zai yi abin hawa da shi, da ya guzurin abin da zai yi masauki da shi, sannan ya guzurin abin da zai ce sha. Wataƙila ma har ya yi guzurin abin da zai je ya yi wutsa raba da shi. Kamar da muka sani duk waɗanda za su yi tafiya musamman za su tafi wuraren da suke ganin mutanen za su tunanin a da musu da tsaraba. Aka je umara ko hajji ko wanda yake tafiya ƙasar Turai yawon buɗe ido, to zai dole ne sai ya nemi waɗannan guzuri tare da shi. Guzurin abin da zai yi abin hawa da guzurin wanda zai zauna, kuɗin da zai biya otel, da kuma guzurin abin da zai ci ya sha a zamansa na can, sannan guzurin wataƙila abin da zai yi tsaraba zuwa ga masoya. To sai Allah yake cewa amma mafi alkhairin guzuri shine taqwa. Allah ya ce wa masu fita masu zuwa hajji wa tazawwadu, ku yi guzuri, kar ku ce kawai za ku tafi can ai ana bada sabil, saboda haka za ka je ka ci sabil. A'a, ka yi guzuri abinda zai kai ka ya dawo da kai, ba za ka buƙaci ka roƙi wani ba ko ka sa ido a kan kayan wani. Ku yi guzuri, sai ya ce da su fa inna khayra zadi taqwa, amma fa ku sani lalle mafi alkhairin guzuri shine taqwa, shine taqwa. Duk wani guzuri da zaka yi babu taqwa to aikin banza ne, domin in gurin ibada zaka je babu taqwa ibadar ba za ta amfane ka ba, ibadar ma ba za ka yi ta mai kyau ba. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah ce ba jinin da za ku je ku zubar ba ko naman da za ku bayar ku yi yankan hadaya shi ne yake isa ga Allah ba, ce ba wannan ne yake isa ga Allah ba, walakin yanaluhu taqwa minkum, taqwar da za ku ita ce za ta kai ga Allah subhanahu wata'ala. Sauraka ashe kaga duk wani guzurin da za ka yi idan babu taqwa to aikin banza ne. Shi yasa ce fa inna khayra zadi taqwa, taqwa ita ce siyayyen guzuri da za ka yi, duk wani inda za ka shiga ka zanto mai taqwa. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya kirawo taqwa ita ce mafi kyan sutura da mutum zai sa. An san muhimmancin sutura, an san muhimmancin sutura. Dan adam yana da cikin karramawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa tun daga halittarsa. Allah subhanahu wata'ala ya sa masa sutura, a aljanna ma ya sa masa sutura. Ce to amma sutura da tafi kowace sutura ita ce sutura taqwa. Ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلكم تذكرون. الله ce ya ku ɗan adam hakika mun saukar muku da tufafi da suke rufe muku tsiraici. Tufafin da muke sawa kowace al'umma tana da irin nata tufafi da take rufe tsiraicin ta. Allah ce walibas wa risha, Allah ya saukar muku da rishan wato tufafin ado. Za ka bayan ka sanya sutura ma kuma za ka yi sutura ado, ko kuma ka ƙara wasu abubuwa na sutura a jikinka domin ka ƙara kyau. Allah subhanahu wata'ala ya ce walibasu taqwa zalika khair, amma tufafin taqwa wannan su suka fi zama alkhairi. Malamai sun fassara libasu taqwa da abubuwa da daban-daban. Wasu suka ce libasu taqwa ana nufin imani, wasu suka ce ana nufin kyawawan ayyuka, wasu suka ce ana nufin nutsuwa, wasu suka ce ana nufin wato kame kai, wasu suka ce ana nufin kunya, wasu suka ce ana nufin tsoron Allah. To waɗannan duka abubuwan ana nufin su, duka waɗannan abubuwan da aka zana sun shiga ƙarƙashin taqwa. Kamar da muka fara buɗe zancen mu cewa taqwa din nan ta kunshi dukkan wani abin da dan adam yake buƙata. Za mu ga ita ce wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabawa, wato annabawa suka yi wa al'ummominsu. Taqwa ita ce kowane annabi da ya zo sai da ya gaya mutanensa cewa su zama ba su taqwa, domin ba abin da zai fitar da su daga dukkan wani rintsi da za su shiga sai taqwa. Ba abin da zai kusanta su da Allah sai taqwa. Ba abin da zai sa su samu ni'imar Allah, su samu wato gata a gurin Ubangiji sai taqwa. Shi yasa kowane annabi da Allah ya aiko sai da ya ja kunnen su mutanen su zama masu taqwa. Annabi Nuhu Allah ya ce in qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun, lokacin da dan uwansu Nuhu yake ta ala tattaquna yanzu ba ku yi takawa ba annabi Ibrahim wa Ibrahim id qala liqawmihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun annabi Ibrahim lokacin da yake wa mutanansa ku bautawa Allah wattaquhu ku kiyaye shi sace takawa dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi fi muku alkhair in kuntum hakana annabi Musa alayhi salam wa idza da rabbuka Musa ana'ti alqawm adh-dhalimin قوم فرعون الا يتقون كتنا لوكشين da ubangijinka ya kirawo annabi Musa cewa ka je ga mutanen da suke azzalimai mutanen Fir'auna kace da su ala yattaquna yanzu ba za su yi takawa ba ba za su kiyaye Allah ba annabi Isa alayhi salam walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wala yubayyinanna lakum wala yubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un yake cewa yayin da Isa ya je musu da bayyinat qala qad ji'tukum bil hikma hakika na zo muku da hikima wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi kuma da yake muku bayanin sashin abinda kuke sassa sabani akan sa fattaqullaha yace to ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah haka nan annabi Nuh Hud haka nan annabi Lut haka nan annabi Salih qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun qala lahum akhuhum Lut الا تتقون اذ قال لهم اخوهم شعيب اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم شعيب الا تتقون هكا دك انباوا suka rika jan hankalin mutanen su zuwa ga takawa da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala takawa wani abu ne da yake da falala kwarai da gaske domin ya kunshi aikata abinda zai jawo bawa ga Allah saboda dukkan wata falala ta tattara cikin takawa daga cikin irin falalar da wato ba su takawa za su dace da ita shine za su samu ma'iyatullah Allah zai kasance tare da su da nasararsa da taimakonsa da kiyayewarsa wannan ma'iya ce khassa ma'iya iri biyu ce akwai ma'iya amma akwai ma'iya khassa akwai kasancewar Allah tare da bawansa kowane bawansa huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da kowa da iliminsa da kudirarsa yana tare da kowa amma kuma akwai kasancewar ubangiji tare da bawa kasancewa ta musamman kamar wanda ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar lokacin da suke cikin kogo suna buya daga azzalimai wadanda suke neman su halaka su لوكتي ده الله سبحانه وتعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لوكتي ده يكي تيوا صاحبنسا شيني واسو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا تحزن كذا كدامو ان الله معنا الله ينا ساردم يتشي النبي موسى يجا ومتانسا انما هي ربي سيهدي lokacin da suka tsorata inna la mudrakun lalle za a cin mana fir'auna da mutanansa za su cin mana yace kalla yace sam inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji da kuma zai nuna min hanyar tsira to wannan tarayya ce wacce take ta musamman to duk wanda yake mai hakuri yana tare da Allah subhanahu wanda yake mai takawa yana tare da Allah subhanahu wataala inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu kyautatawa haka nan Allah yana ba da wilayarsa wato jibintar al'amarinsa ga masu takawa wannan shine abu na biyu kamar inda Allah subhanahu wataala yake wallahu waliyul muttaqin Allah yana jibintar al'amarin masu takawa sannan abu na uku soyayyar Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake da takawa to wannan masoyin Allah ne Allah yana sarta bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbu almuttaqin Allah ce duk wanda ya cika alƙawarin sa yayi takawa to lalle Allah yana san masu takawa wannan shine kololuwar abin da bawa yake so Allah ya so shi to me za ka yi Allah ya so ka shine ka zanto mai kiyaye dokar Allah mai tsare dokar Allah a duk inda kake kana kai kadai ko kana cikin jama'a kana a salari ko kana a boye ka zama mai takawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da yake cikin sahih muslim hadisin sa'd ibn abi waqqas ce inna allah yuhibbu al'abd at-taqiyya al-ghaliyya al-khafiyya allah subhanahu wa ta'ala yana san bawan da yake taqi taqi sannan kuma al-ghani wanda yake da wadatar zuci sannan al-khafi wanda yake boye kansa ba mai kokarin ya fito da kansa dole sai an san shi ba abu na hudu rahmar allah duk mai taqwa yana tare da rahmar allah rahmar allah ta musamman wanda allah zai masa zai bashi da zai bashi ita ninkin baninki ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim allah yake cewa ya ku wadanda suka yi imani taqullah ku kiyaye dokokin allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku ribi biyu na rahmatsa wa yaj'al lakum nuran zai kuma sanya muku wani haske tamshuna bihi fi an-nas da za ku rika tafiya da shi cikin mutane wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim allah mai rahama ne mai gafara ne kuma mai jinkai rahmar allah duk da ta yalwaci kowa amma akwai rahmarsa ta musamman da ba mu su samun ta sai masu takawa allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun yace wa rahmati rahmata wasi'at kulli shay ta yalwaci kowa ba wani wanda baya rayuwa karkashin rahmar allah da bumiri da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza suna karkashin rahmar Allah da mutun da dan da mutun da dabba da aljanna da kwari da duk wani halittar Allah yana cikin rahmar Allah amma akwai rahama ta musamman da baya ba da ita sai ga masu takawa wannan zai nuna maka kuskuren abinda al-Burda al-Busiri yake faɗa a cikin waƙensa yake cewa la'alla rahmat rabbi hina yaktubuha ta'ti ala hasab al-asyan fi al-qasam wayake cewa wala Allah rahmar ubangiji lokacin da zai raba ta yana raba ta gurgurdan zulubinka gurgurdan kasanka ma'ana kana da zulubi da yawa ka samu kaso da yawa in kana da kadan ka samu kaso kadan kaga da duk mutane sun zama masu sabon Allah to shi kuma Allah ya ce fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna ba su takawa yake bawa gurgurdan takawarka gurgurdan yawan abin da zai baka na rahmarsa sannan abu na hudu shine ka samu karbuwa a gurin ubangiji duk wani abu da zaka zo da shi na alkhairi Allah ya karba ai ba komai ne kake yi ba dukkan ka kake da tabbacin Allah ya karba sai duk kyawun fata to Allah ya ce duk mai takawa zan karba aikin sa Allah ya ce wal ladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna kyawa wa kayyuka amma suna cike da tsoro an karba ko ba a karba ba amma sai Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba daga masu takawa shi yasa al-Hasan al-Basri ko wanda daga cikin magabata yake cewa da zan san cewa Allah ya karbi sujjada ta guda daya to da nafi kowa da sai nafi kowa farin ciki saboda me saboda wannan alama ce ta cewa ina cikin masu takawa tunda har an karbi sujjada ta guda daya sannan abu na shida ita takawa ita ce ma'auni da zaka gane darajar mutane da takawa Allah subhanahu wataala yake auna darajar mutane ba da dukiyar su ba ba da asalin su ba ba da mulkin su ba ba da jama'ar su ba ba da ilimin su ba Allah yana auna mutane ya ba su matsayi a gurin sa gurgurdan takawarsu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ku mutane mun halicce ku min zakarin wa unsa mun halicci kowa daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'ummomi ne daban-daban wa qaba'ila qabilu daban-daban lita'arafu dan ku san junan ku ku yake kyawun zamantakewa a junan ku amma illa akrabakum indallahi wanda yafi ku karamci a gurin Allah shi ne wanda yafi ku takawa sai ka ga ma'auni a gurin Allah na karrama bawa shi ne takawar da zai je masa da ita haka ba kalar fatar ka ba ba kasar da ka fito ba, ba kabilar da ka fito ba, ba wani matsayi na zamantakewa da ka taka ba, ba shine abin duba a gurin Allah ba, abinda ake duba a gurin Allah abinda yake tare da kai na takawa. Abu na bakwai, takawa ce take sawa ka samu ilimin da zaka iya gane ƙarya da gaskiya, zaka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Wanda duk ya zanto yana da takawa, to duk wata guguwa da ta taso, duk wani yabuki da za ta taso, to shi Allah zai nuna masa hanya tar, zai bi hanyar Allah kyautar, ba zai karkace ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya ku waɗanda suka yi imani, in kuka yi takawa Allah zai sanya muku furqana, zai ba ku abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da shi da gaskiya da shi. Haka nan abu na takwas, arziki da albarka tana samuwa ne saboda takawa. Duk mutumin da yake so ya samu arziki, wato ya samu rufin asiri, ya samu abu mai albarka a nan duniya, to ya lazimci takawa, ya lazimci takawa. Allah ya ce, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wanda zai yi takawa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhrajan, zai sanya masa mafita daga dukkan wani rintsi da zai shiga. Allah zai bashi mafita, sannan kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani. Allah ya ce, walau anna ahlal kitabi walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah ya ce, da a ce ahlal kitabi, abin ahlal qura, mutanen garuruwa, da a ce za su yi imani kuma su yi takawa, lafatahna alaihim barakatin minas sama, da mun buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa. Duk rayuwar da mutane za su ga ta kunci, ta wahala, ta matsatsi, in suna son mafita ɗaya ce a gurin Allah, shine su rungumi dokokin Allah, su kiyaye dokokin Allah, su tsare dokokin Allah a kawunansu, a iyalansu, a maƙotansu, a zamantakewarsu da sauran ƴan uwansu, a shugabancinsu, a kasuwancinsu, a komai nasu, su kiyaye dokar Allah, to za su ga canji mai kyau. Amma idan ba haka za su yi ba, to za su shekara canza gwamnati, ba za su ga canji ba. Allah ya ce, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, albarka ta sama ta ƙasa. Kaga ba wata albarka ce da wani zai iya rufe maka ita ba, ko ya toshe maka ita, ko ya danne maka ita, ko ya sace ta. Da sama da ƙasa Allah zai fito maka da arziki ta ko ina. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, haka Allah ya ce. Saboda haka duk satar da za a yi ba za ka fasa ganinta ba, duk wawurar da za a yi ba za ka fasa ganinta ba. Amma in ya zanto mutane a ƙasa ba su zanto masu takawa ba, to kar su yi tunanin cewa za su ga canji na rayuwarsu ta yau da gobe. Kullum tunaninmu kenan, a yi sake zaɓe mu kifar da gwamnati mu kawo wata, saboda wataƙila ma samu yalwa, ma samu walwala, ƴan abubuwa da muka rasa mu samu. Amma fa mu a karan kanmu ba mu canza rayuwarmu ba, ba mu canza alaƙarmu da Allah ba. Kowa yana tunani ya zai cuci ɗan uwansa, ya zai yi zambo, ya zai yi wani abin da zai zalunci ɗan uwansa. Miji bai raga matarsa ba, mace ba ta ga raga mijinta ba, ɗa bai raga ubansa ba, uba bai raga ɗansa ba, maƙoci bai raga maƙocinsa ba. A kasuwancinmu ba mu zama masu tausayi, masu rahama, masu gaskiya ba. A aikin hannu ba mu zama masu gaskiya ba. Kowa ka bashi aiki tunani yadda zai kwange ki, ya rage daga abin da kuka yi ittifaqi, kuka yi yarjejeniya da shi, ya canza maka wani abin da shi ku yarjejeniya da shi zai sa maka. Kowa tunaninsa ya zai yi tuta, kuma kowa so yake ga canji ta ina. Saboda haka babu ta yadda za a yi kifar da gwamnati dubu, yanayinka ba zai canza ba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In ka zanka cikin damuwa da talauci bayan da kana cikin walwala, to ka tuhumi kanka da farko. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan dokoki ne Ubangiji ya sanya, ka'idoji ne na rayuwa, sunan ne kauniya, ba sa canzawa. Kar ka dauka kai akan ka za a ga canji. In ba wani abu ka gani, to guguwar banza ce, zan da nan za ta zo ta wuce. Za ka iya samun mutane za su kama kansu cikin saɓon Allah, kuma su zo su ga cewa abubuwa sun buɗe musu, an kawo wasu abubuwa da ci gaba, to amma da guguwar banza ce za ta zo ta wuce. ba za ta dawoma ba. Karshe Ubangiji zai zo yawa mutane wata damka da ba su iya kubuta ba. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Haka Allah yake. Inda suka manta abinda ake masu wa'azi da shi, suka yi watsi da shi, Allah ya ce fatahna alayhim abwaba kulli shay, amma kaga bai ke rahama ba. Sai ce mun bude musu kofofin komai, kofofin aka bude muku amma ba rahama ba. Gurin da za ku yi takawa dan ne za ku ga rahamar. Fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard, nan ne za ku ga rahama, nan ne za ku ga albarka. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka da arziki a cikin takawa. Da takawa ne Allah yake kankarewa mutane laifukan su. Ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Cin ku kai takawa, Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku furqan, abin da ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi, sannan kuma ya kankare muku zunubanku. Walau anna ahlal kitabi amanu wa taqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim. Allah ce da a ce ma'abota littafi za su imani cikin takawa, za mu kankare musu laifukan. Abu na goma shi ne Allah zai sauƙaƙe muku al'amuranku. Duk wani abin da za ku shiga mai wahala, ƙarshe za ku ga ya zo muku da sauƙi. A rayuwarka ta kai kaɗai, duk wani abu da zai tunkare ka, da kake tsammanin zai wahalar da kai, inda takawa a zuciyarka sai ka ga ya zo maka cikin sauƙi, ka haye nan da nan ba tare da ka wahala ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillaha, wanda duk yayi takawa yaj'al lahu min amrihi yusra, zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa. Duk wanda yake cikin tsanani, to idan ya rungumi Allah ya kiyaye dokokinsa, sai ya ga sauki ya samu. Wannan alkawari ne Ubangiji yake, shar'i ne ya bayar, yace ga kuma abin da zai maka in ka cika sharadin. Wa man yattaqillaha shine sharadin, yaj'al lahu min amrihi yusra shine cika maka alkawarin da yayi na zai baka. Sannan kuma za ku samu tsaro, wanda shi ne abu na 11, za ku samu tsaro daga dukkan wasu maƙiyanku. Allah zai tsare ku, kaidin su ba zai yi tasiri akan ku ba. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit. Allah ce in kuka yi haƙuri kuma kuka yi taƙawa, to duk ƙulle-ƙullen makircin su ba zai cutar da ku komai ba. Allah yana sane, yana kewaye da iliminsa da abin da suke aikatawa. In ana son a samu security, a samu zaman lafiya, a samu tsaro, to ka rike takawa, a koma ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan za a samu kyakkyawan ƙarshe, husnul aqiba, a gurare daban-daban. Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa, ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa, ƙarshe mai kyau yana tare da takawa. Mafi ƙololuwa abinda mutum zai samu shine sakamako na lahira. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ألا نشعر أيوة الدنيا باقومة بك فاتي واساد وليه أما لدي لاهرة إتسم في الخير بوأن لسكي تكأوا التي أفلا تعقلون ويزب ذاكو هنكل سبا. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون التي جل اللاهرة سيفاء الخير كما ستقوا يزب ذاكو هنكل سبا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. طبعا أبنجي سبحانه وتعالى يا الكور السام كشاوان ساكمكو سنة على نقوبة قيامة ما ستك أولنم سوني الله سبحانه وتعالى زين تاشيس أمطئ من ينبعك إنسا على نقوب القيامة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد شنو من ينبغي شيء الله زي تاسو ما ستقوا على نقوب القيامة أمتين من ينبغي زي كما ألا كيسو دقوتر جهنم كمربس شقبا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. راس شقاء الجنة تكين صوتي domin tun kafin su iso ta ma za a matso musu da ita kusa da ita kusa da su. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, sannan a cikin ta Allah ya musu tanadi na abubuwan jin dadi masu yawa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin. Allah yana cewa innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adhabu al-jahim fadlan min rabbik dhalika huwa al-fawz al-'azim innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر lokaci yayi ba sai mun fassara waɗannan ayoyi ba amma dai kowa daga cikin ku ya fahimci ni'imomi ne Allah yake kiddigawa da ya tanadar wa masu takawa a ranar gobe kiyama Allah ka sa mu cikin masu takawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
ya kuma wajen da ita da tsawon tsawon gajiya kowane hannun kawo jana nan da wajen a hudu ya zama da alamomi ga rayuwa wanda ya ce ne ya mutu ba ne da wanda ya ce ne ya a kan hanyar da ya kai kokari ga gajewa a kasancewa wanda kaya ta ba ta inda ka zuba ba tare da ka tattalin kan ka ba ko kuma ka bari wani kaya su yi wani yana da
Ashe kwan,
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Matar da ta mijinta ya rasu shekara 8 bata kuma yin aure ba. Ba wai bata yi laifi ba al'aslu. Ba shi aure ba wai tilas bane akan mutum sai yayi shi dole. Inda yake zama dole yayin da mutum ya zanto ba zai iya katange kansa ba, ba zai iya tsara kansa ba. Zai jefa kansa cikin saban Allah. To nan wajibi ne ya aure. Amma in zai iya kame kansa, zai iya tsare mutuncinsa, aure bai zama wajibi a kansa ba. Saboda haka dan ba ta yi aure ba, wataƙila tana son Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haɗa ta da mijinta na farko a aljanna. Kamar yadda Ummu Darda da Abu Darda ta yi masa alƙawari, ta yi wa Abu Darda alƙawari cewa za su haɗu aljanna, ya ce to sai dai ba za ki aure ba. Ta ce ba za ta yi ba, kuma har ta mutu ba ta sake wani aure ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu li akhiri azwajiha fil janna, mace za ta zanto tare da mijinta na ƙarshe ne a aljanna. Saboda haka in ba ta sake wani aure ba za ta zauna da mijinta na farko, in kuma ta yi aure to da mijinta na ƙarshe ne wanda daga shi ba ta sake wani aure ba, shi ne in Allah ya haɗa su a aljanna shi ne za ta zama ba ta sake. Saboda haka wataƙila ita wannan da kuke magana a kanta tana son zama da mijinta na farko ne a aljanna. Za ka ku zuba mata ruwan sanyi, ku daina matsa mata. akwai manya-manyan malamai da aka yi har suka koma ga Allah ba sai aure ba, kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kamar Ibn Jarir al-Tabari, kamar Imam an-Nawawi, suna nan da yawa waɗanda suka rasu ba sai aure ba. So ba wai zunubi ba ne ko laifi da mutum ya mutu bai aure ba, matuƙar dai ya kiyaye mutuncinsa ya kare kansa, mace ko namiji. Tambaya ta biyu, mutumin da ya mutu ana bin shi wutan, abinda ba shi wutan nefa ko ba shi ruwa, duk bashi ne, sawa'un na nefa ne, na ruwa ne, na korona ne, duk wani bashi sunan shi bashi, sai dai idan mai haƙƙin bashin ya yafe, to shi ke ya zama an yafe masa. Amma in dai har bashin nan mai shi bai ce ya yafe ba, in mutum ɗaya ne ko wasu mutane ko wata ƙungiya ko gwamnati, in ba sun ce sun yashe ba, sunan shi bashi. Kuma a ranar gobe kiyama, in ana cewa masu wanda ake sunan su bashi su ware, to zai ware har da shi, saboda bai biya bashi ba har ya mutu. Kuma watakila magadansa ba su biya masa ba, in sun biya masa shi kenan. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a farko abinda za a ware in mutum ya mutu shi ne bashi da wasiya, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, sai an cire wasiya an cire bashi kafin ma a yi maganar rabon gado. Saboda haka in akwai basussuka a kansa, sai magadansa su biya daga abinda ya bari na gado, in ba shi da abinda zai biya, a samu masoyansa, ƴan uwansa, danginsa, abokan arziki su biya masa. Da ya yi tsarki da ruwan da ba mai tsarki ba, ko kuma ruwan da ya canza, kamar yadda ya faɗa, ruwan da ya canza, sai kuma bayan ya yi sallah a matsayin liman, kuma sai ya tuna cewa ruwan da ya yi tsarki da shi ruwa ne da ya canza. Ya kamata mu fahimci tsakanin tsarki na kusar da najasa daga jiki ko daga tufafi, da kuma tahara ta hadar, wato kamar alwala ko taimama. Mutane suna haɗe waɗannan abubuwa guda biyu. Ita najasa da take jikinka ko take jikin suturarka, kayanka, ko inda za ka yi sallah, abinda ake buƙata shi ne ka kawar da ita. Kawar da ita shi ne da zanto ta gushe, da komai ta gushe shi kenan. Idan da mutum zai yi fitsari ko ya yi bayan gida, sai ya samu ruwa amma sabulu ya shiga cikinsa, sai ya tsarki da shi, shi ke na tsarkinsa ya yi. Ai, najasar da take jikinsa ta tafi, an fahimta? Amma ba zai alwala da shi ba, saboda nan taharatul hadath ne, wannan kuma taharatul khabath. Akwai bambanci tsakanin najasa da kari, da Hausa muna cewa kari, kamar mutum yana da alwala sai ya yi rihi, to kaga anan ba wani abu ne ya fita daga jikinsa, amma kuma ba ya da tsarki, ba zuwa zai ɗau ruwa ba. Alwala zai yi in yana buƙatar tsarki ya dawo cikakken tsarki ya yi alwala, ko kuma in ba abin da alwala ya taimama, an fahimta? Wannan ba ta buƙatar ruwa ma ko yaushe, idan ya zanto ba ruwan ma za a iya yi da abin nan. Ita kuma taharatul khabath, da yadda ya zama akwai wata najasa a jikinka, abin da ake buƙata ka kawar da ita. Shi yasa ake kawar da ita da ruwa, ake kawar da ita da ƙasa, ko ƙasa ka sa ka goge, shi kenan ta abin nan. abinda dai ake bukata shine wannan najasar aga ta tafi sauraka dan kai tsarki da ruwan da ya canza in dai ba shi ma najasar bane in najasa ne kaga najasa ta karasa wa jikinka amma in ba najasa bane ruwa ne mai omo a cikin ko sabulu ko wani abu sai kai tsarki da shi tsarkinka yayi ba magana cewa kai tsarki da ruwan da ya canza wannan tsarkin kawar da najasa ne akwai bambanci da alwala ko wankan janaba ko wankan biki zaila wannan shine ake cewa a samu ruwan da bai tsaye daga cikin kalolinsa bai canza tsaye shi shi wani bai canza ba an fahimci wannan saboda haka dan kai sallah da wannan tsarkin da kai tunda ba da shi kai alwala ba inda shi kai alwala to shine ake maganar kai alwala da ruwan da ba alwala da shi to shi ma wannan in ka riga kai sallar ba a cewa sallar mamu ta lalace in an za a bukaci wanda zai gyara sallar sa kai kadai ne amma mamunka su mamu liman yana dauke musu abubuwa inda liman zai yi zaton yana da alwala sai zo ya ja sallah sai ba an gama sallah sai gane shi bai da alwala to anan mamunka ba za su saki sallah ba shi kadai sallar sa ta abin shi yasa ake cewa al-imamu zamin al-imamu zamin wanda yake liman ne yana dauki yana daukan nauyin abinda ya faru ga mamu an fahimta shi yasa da yawa daga cikin mutane ma suke gujin limanci kai ya zanto nauyin jama'a da yawa ya dore ya daukan su sauraka babu matsala a nan idan yayi sallar sa da ruwan da yayi alwala da shi ba mai kyau ba sallar sa shine sake amma sauran mamu ba sai sun sake sallar su ba a sai wata tambaya sai shi kenan tambayin ko tambayar dazuban ansa ta ba mutumin da yake bin sallah liman ya rage sallah sai bayan ya yi sallama shi ya miƙe zai ci ko sallah sai aka tunatar da liman cewa sallar bata cika ba sai ya tashi don ya ci ko to shi kuma ya riga ya miƙe ya fara karatu to zai dawo ya ci gaba da bin liman ne ko ku a shi kenan daga nan kowa ya kama gabansa shi liman ya ci gaba da sallar sa da mamunsa shi yanzu ya samu yin shiga na farko idan liman ya zanto ya zauna zai yi tahiya ta daya sai ya zata ita ta biyu ce sai ya sallama to nan take kamata a tunatar da shi ba wai a kyale shi ba yana yin sallama da ka an ce subhanallahi zai fahimta zai tashi kaga kai ba kamata shi haka ci gaba haka fara karatu ba to na san watakila an yi abin da ya faru da zuliya dai to na zuliya dai akwai bambanci da yanzu idan an haka ta faru a lokacin da abin ya faru na zuliya dai ana saukar da wahayi shi yasa yake cewa bai sani ba ya rasulullah mantawa ki kai kai mana sallama daga raka'a biyu ga sallar azhar ko la'asar ce kai sallama daga raka'a biyu ko kuma a rage sallar ne kaga akwai duduwar a lokacin a rage sallar amma mu yanzu dai kowanne liman ne zai maka sallar gida ba ta tafi ba sallar a gida ta gida in zai azhar raka'a hudu zai in zai la'asar raka'a hudu zai in zai isha'i raka'a hudu zai in ka ga ya raka'a biyu ya zauna yayi sallama to ka zarar kan wayi ba kamar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yuwar ada da sallar raka'a biyu sai sa kake shiru ko an rage ta ne ba sani ba daga baya annabi zai musu bayani haka a ka'idar mamu in dai sun san abin da suke yi da zarar liman yayi sallama yana sallama farko ma kafi yayi kai ga ta biyu za su maka tasbihi idan ba ta ne za su yi tasbihi shi kuma na san in dai ya san abin da yake nufi sallah yana yin sallama daga raka'a ta biyu yaji an yi tsance subhanallah to zai fahimci da zan sallah zai bi kaga ba a kai ma har kai ka tashi ka fara karatu ba na san wasu tambayoyi kawai wasu da ka suke shirya su ba wai ya faru ba ne shirya su kawai za a inda haka za ta faru to ya zan yi to na san dai in dai maliman ya san abin da yake mamun da ke bayan sa sun san abin da yake ba za a kai ga har ka tashi har ka fara karatu duk ba sanar da shi ba kana zaune kafin ma ka kai ga miƙewa sallamar farko an sanar da shi kaga ba magana ka miƙe ka fara karatu shi yasa tabbayar ta fi kusa da farlan ta wani abu to muƙaddara hakan ta faru ka miƙe ka fara karatu sai aka yi sanar da liman sai ya tashi za ka ci gaba da bincike saboda wacce sallamar ba ta da ba sallama ba ce a mahallinta da ita da babu dutse ce saboda haka kana nan har yanzu tare da liman zaka ci gaba da bin liman liman zai gama sallah zai yi ba'ali bayan yayi sallama kai ba za ka yi sallama ba tunda ana bin ka wata bashin sallah zaka tashi ka ciko raka'ar da ake bin ka ila raka'a ɗaya ce ta kukuce maka ka tashi ka ciko ta kai tahiyya kai sallama sannan sai kai sujudi ba'ali kamar yadda liman yayi sai kuma tambayar mai karatun Qur'ani yana wasu wasu sai daukar Qur'ani yana karanta sai daga waswasi waswasi daga shedan ne kuma waswasi shine makamin farko da shedan ya fara amfani da shi akan dan adam fa waswasa lahu ash-shaytan haka Allah ya gaya mana yayi wa annabi adam da hawwa waswasi a gida aljanna har yasa suka ci abinda Allah ya hana musu ci na itaciya saboda haka wannan makami ko ba zai gushe ba yana amfani da shi wanda Allah ya sifanta shi da allazi waswisu fi sudurin nas min al-jinnati wal nas saka ba zai daina yin waswasi ba in ka ji wannan kada ka yanke da abin da kake yi na karatu alqur'ani ka ci gaba da karatun alqur'ani yayi ta waswasin zai gaje ya barka musamman ma qur'ani kake karantawa ambaton Allah ne shi kuma duk inda ambaton Allah yake baya iya zama da zarar yana tsara ambaton Allah to zai juya baya ta don haka in ya sako maka saƙe-saƙe a zuciya ka yi watsi da wannan saƙe-saƙe ka ci gaba da karatunka wannan karatun da zaka ci gaba da shi shine maganin sa amma ka tattara ka ajiye to ya ci nasara gobe ma in ka zo zai ci gaba da yi maka shi yasa maganin waswasi shine watsi da shi ko a menene in kana yawan waswasi kana son ka magance yawan waswasin nan to ya zanto baka aiki da shi idan a alwala ce ko a sallah ko a tsarki ko a menene yake maka waswasi duk abin da ya saka maka to kai watsi da wannan abin da ya saka maka kai abin da kake gani shine daidai kawai to in kana haka to shine zai fahimci ba ya da nasara a wannan bangaren sai dai ya fito kuma wani bangaren tunda dama haka yace thumma la'ati annahu bi yadihi min khalfihi wa 'ala aymanihi wa an shaba'ihi zai yi ta kullo maka ne in ya bin nan ya ga cewa bai yi nasara ba zai sake wata dabara ne to wannan dai bai yi nasara ba sai dai kuma ya sake wata kai ma kuma sake wata saboda haka zaka ci ki gama da karatunka wannan wasu wasan yau da gobe zaka je ya tafi ya ne kare da tafi sai wanda yake cewa mahaifiyarsa ba ya zama da ita yi kamar da sauran abokan suke yi kuma ba komai yasa ba shi yana da san cewa ba ta tace shi yasa ba ya san zama da ita wannan duk aikin shedan din da muke magana a kai kaga kawai shi dai saka maka a ranka ba cewa yi tana masa kaza tana masa kaza ba a tambaye cewa yi kawai haka yake ji a ransa ba ka san shi ba haka shi ba ba za ya ji ba ya santa wanda ai ba daidai ba ne a je ma ba ta san naka ka sani cewa akwai haƙƙinta a kanka ko da ita za ta yi maka wani abin da kake ganin a matsayinta na mahaifiya bai kamata ya yi maka ba kakka manta kai akwai haƙƙinta a kanka sai an tambaye ka a kanka kamar mata da miji mata ta ce za ta munana wa mijinta saboda yana munana mata ta haka duk kun taru kun zama masu laifi a gaban Allah ba wanda zai je gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya karɓi masa haƙƙinsa dole a yi muku wato a yi muku tuhuma ku duka kowa ya taɓa haƙƙin kowa kamar shugaba da waɗanda yake shugabanta talakawansa talaka yake ba zai bi shugabansa ba saboda shugabansa zalimi ne ba zai masa ɗa'a ba to anan ba daidai ba ne saboda haka kai a matsayinka da ɗa kana neman albarka wajen mahaifiyarka ko ma ya tafi ko ma ya tafi tsarewa ko ba musulma ba ce Allah ce kai mata biyayya ka kyautata mata ka girmama ta a matsayinka da ka matsayinka na mahaifiyarka yau in ita ce ta kore ka ta ce ba na son ganinka ka ga cewa duk sanda za ta ganka wani hali za ta shiga mara daɗi to a nan ne sai ka nisance ta kamar yadda Annabi Ibrahim ya yi da mahaifinsa da ya nuna baya son sa wa hajurni maliya ce ka ɓace min da gani kaga daga lokacin sai Annabi Ibrahim ya ɗaga masa kama amma matuƙar dai kusantar tata zai ba ta wani nutsuwa to kai ko da kuwa za ta ga alamar wata kila ba ta san san bai taimaka maka ba kace ba ta san ka
abinci ne ba ta zuba maka in ka ji ko kuma ka yi lokacin ba
amma ko ma bai dai take maka mahaifiyar ka ce dole ka kyautata mata dole ka
shigar mata da farin ciki a zuciya wanda suke neman addu'a marasa lafiya da wanda suke neman wasu nasu su dawo kan hanya ko kuma sun bace Allah ya bayyana su ubangiji subhanahu wata'ala ya an sa musu cikin addu'o'insu da addu'o'in da al'umma take musu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu bukatu
da alkhairi
wani da subhanahu wa ta'ala ya ba wa lafiya
gida da asibiti
lafiya masu lafiya Allah ya kawo musu lafiya Allah ya kawo
mana zaman lafiya
a kasan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu shugabanni masu horon Allah
a kan mu'amala da kasance a da
Thank you.